أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكن يبود غوديا سنتبتا غا الله سبحانه وتعالى ميقوى ميقومي واندي قدر هدوام دا سادوام وانا مسلاتينا الفردوس لكي وانا انقواتا سابن غلي اغرن دا مغرم جمهوري النيجر muna maraicen juma'a daren surdu wanda ya daidai da 6 ga watan 6 kenan wata na jumada al-akhira bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina afwan yau muna 7 ga watan jumada al-akhira kenan 7 ga watan jumada al-akhira wata na 6 a cikin watanni na musulunci bayan jira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da 28 ga watan 11 2025 miladiya insha Allah zamu tsora zamu ci gaba da karatun littafin muna hisnul muslim min azkaril kitabi was sunna wallafa shehi malami abu abdurrahman sa'id bin ali bin waf al-qatani Allah ya ji kansa da rahama yau zamu tashi darasi na 22 zamu tashi babi na 19 akan du'a'u as-sujud zamu tashi akan addu'o'i da ake karantawa yayin da lokacin da mutun yayi sujada sallar farilla ne ko nafila wasu azkar ne ko addu'o'i ake so mutun ya karanta wanda suka tabbata daga bakin manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda yace sallu kama ra'aytumuni usalli ku salla kamar da kuka gani ina yi wanda hadisi ne wanda Malik bin Huwairis sahabin manzo Allah ya rawato daga manzo Allah yana cikin sahih Bukhari manzo Allah ya hau saman minbari yayi sallah kuma abin da ya samu minbarin ma dan kowa ya ganshi hawan da yake baya ya musu yadda ya koya musu yadda ake sallah tun daga kabbara harama har zuwa sallama min at-takbir ila at-taslim kuma bayan ya ida ce to sallu kama ra'aytumuni usalli yi sallah da ku gani ina yi to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu a cikin sunnarsa yayin da mutun yayi sujada wasu addu'o'i ne mutun zai yi to sune wanda malaika mana anan karkashin babun du'a us-sujud ma'ana addu'o'in da ake karantawa lokacin da mutun yayi sujada malai ce du'a us-sujud ya kawo addu'o'i wanda suka tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kusan guda 7 wanda manzo Allah yake karantawa a cikin sujada addu'a ta farko shine subhana rabbiyal a'la سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات كنما زال أنا كرنت سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات سوءكو وانا ما في كرنتي كنما كنما زام كرنتا تاري سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى to wannan addu'a sahabin da ya rawaito ta shine Huzaifatu bin al-Yaman Allah ya kara masa yarda Huzaifa yake bada labari cewa annahu sallama annabi sallallahu alaihi wasallam. Huzaifa yake cewa yayi sallah tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yaqulu fi sujudihi, yace to manzo Allah ya kasance lokacin da yake sujjada yana cewa subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Wannan hadisin Imam Abu Dawud ya rawaito sa da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah da Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Abu Dawud ya kashi hadisi mai lamba 871, Tirmidhi 262, Ibn Majah 888, Ahmadu ya kashi hadisi mai lamba 382. Imam Albani ya inganta shi a cikin Sahih Tirmidhi. Kana hadisi ne wanda yake ingantacce, kuma iyanan ne tabbata manzo Allah yana wadi subhana rabbiyal a'la, baya kara da wabi hamdi, kamar yadda muka bayani a cikin addas ruku'i manzo Allah yana cewa subhana rabbiyal azim, shi ma bakin nan babu wabi hamdi. Kana abin da ya tabbata shine subhana rabbiyal a'la bakin nan, manzo Allah yana fadin subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. So fassara shine subhana sarki ya tabbata, rabbiya ga ubangiji na al'ala mafi daukaka shine al'ala. Bambancin al'ala da al'azim, aka ce al'azim mai girma, le playground, al'ala shi kuma le treho mai daukaka, ma'ana wanda yake mafi daukaka, wanda yake sama da kowa, zati shi sama da kowa yake, haka ikon sa da kudrar sa sama yake da kowa. To Allah shine al'ala, shi yasa ma kaga ce sabbi isma rabbikal a'la, kin al'ala yana daga sunan Allah, ma'ana wanda yake sama da kowa, yafi karfin kowa, kuma ko a gargashin shi yake. To yake ce subhana rabbiyal a'la, sarki ya tabbata ga ubangiji na mafi daukaka. Kin wannan shine abu na farko da mutum zai karanta yayin da ya sujjada, zai ce subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. So abu na biyu sai mutum ya karanta subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli, wannan mun ganta a cikin addu'ar ruku'i. Kenan manzo Allah yana karanta wannan hadisin Aisha, yana karanta a ruku'i, yana karanta a sujada. Kenan makaranta subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli, subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli. Kenan wannan hadisi ne na Aisha, Allah kara mata yarda, wanda yana cikin Sahih al-Bukhari da Muslim. Mun yi bayanin shi a lokacin da muka karanta addu'o'in ruku'i, cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana karanta wannan addu'a yayin da ya ruku'i da sujada. Kana yadda mutum ya ruku'i ya ce subhana rabbiyal azim sau uku, zai ce subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli, to haka in yayi sujada ma zai ce subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli. Kenan wannan shine abu na biyu da mutum zai karanta. Kenan subhanaka allahumma, sarki ya tabbata gare ka ya ubangiji na, rabbana ya ubangijin mu, wa bihamdika kuma dukkan yabo da godiya tabbata gare ka ya Allah, allahumma ghfirli, ya Allah ka gafarta mu. Abu na uku sai karanta subuhun quddusun rabbul malaikati warruh, shima na mandala na karanta a ruku'i, yana karanta a sujada. Shima dai daga Aisha, Allah kara mata yarda, tace manzo Allah yanda ya ruku'i ko sujada yana karanta wannan addu'a, wanda shi kuma yazo a cikin Sahih Muslim, hadisi mai lamba 35. Kenan wa'annan zikirori guda biyu duka ana karanta su a ruku'i da sujada, da subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli, haka da subuhun quddusun rabbul malaikati warruh, ma'ana subuhun Allah abin tsarkakewa, quddusun wanda ya kubuta daga dukkan wata tawaya da naqasu. Kenan Allah ya tsarkaka daga dukkan wani naqasu, daga dukkan wata tawaya, daga dukkan wani aibu, daga dukkan wata gazawa da kasawa, duka Allah ya tsarkaka da wannan. Allah ya tsarkaka daga da bai da da, ya tsarkaka da mata bai da mata, mattakhadha sahibatan wala walada, Allah bai ki mata ba barantana da, lam yalid wa lam yulad, bai haifa ba ba aike shi ba, anna yakunu lahu waladun wa lam takul lahu sahiba, taya za a ce ma Allah yana da da alhali bai da mata. Kenan Allah duka ya tsarkaka daga wannan. To shine subuhun, kana tsarkake Allah daga dukkan wata tawaya da naqasu. Sai ka ce kuma rabbul malaikati warruh, kenan ubangijin mala'iku da kuma mala'ika Jibril. Wannan duka mun yi bayani akan su a sati da ya gabata. Kenan da ita ma wannan addu'a ce da ake karantawa a sujada. Sai addu'a wannan ba mu karanta ta ba ko? Subuhun Quddusun Rabbul mala'ikati war ruh.
Rabbul mala'ikati
war ruh. Subuhun Quddusun
رب الملائكة والروح.
كنون شين ذكرنا أك كارن تاو السجدة. سذكرنا ولو شين اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين. Kina mu karanta Allahumma laka sajadtu
Allahumma laka sajadtu
wa bika amantu
wa laka aslamtu
sajada wajhiya
lilladhi khalaqahu
wa sawwarahu
wa shaqqa sam'ahu
wa basarahu
tabarakallahu ahsanul khaliqin
allahumma laka sajadtu
wa bika amantu
Walaka aslamtu Sajada wajhiya lilladhi khalaqahu
Wasawwarahu
Washaqqa sam'ahu
Wabasarahu
Tabarakallahu ahsanul khaliqin Kenan wannan addu'a sahabin da ya rawaito ta shine Ali ibn Abi Talib, Allah ya kara masa yarda da sauran dukkan sahabban manzon Allah, tsira da mun ci Allah su tabbata gare shi. Ali ibn Abi Talib yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza sajada, yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya sujada, kana yaqulu, ya kasance yana cewa Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Wannan yazo a cikin littafin Sahih Muslim, yazo a cikin Sahih Muslim hadisi mai lamba 771 set san so san ons. Kenan manzo Allah yana karanta wannan addu'a kamar yadda Ali ibn Abi Talib rawaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Kenan idan mutum ya sujada zai ce Allahumma laka sajadtu, ya Allah gare ka ne sujada, kamar da ruku'i ma mun gani mutum zai ce Allahumma laka raka'atu, ya Allah gare ka ne ruku'i. To shi kuma a sujada Allahumma laka sajadtu, ya Allah gare ka ne kadai ne sujada, ma'ana kai kadai nake ma sujada banna ma wani, saboda sujada tana daga cikin abinda Allah ne kadai yake banta ayi masa. Allah ce la tasjudu lishamsi wala lilqamar, kada ku yi sujada ga rana ko wata, yace wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Kenan sujada Allah kadai ake ma, to shine malam kace Allahumma laka sajadtu, ya Allah kai kadai zan yi masa sujada, kai kadai nake yi masa sujada. Wa bika amantu, kuma ya Allah da kai kadai ne imani, kai kadai ne imani a matsayin Allah wanda zan bauta masa, kai ne kadai wanda zan bauta masa, kuma kai ne kadai wanda na riga abun a matsayin abun bauta na. Walaka aslamtu, ya Allah kuma gare ka ne na mai kauya, na mai kauya zuwa gare ka, duk abin da kace in yi zan yi, duk abin da ka hane ni zan hanu. Sai kace sajada wajhiya, fuskata ta yi sujada, lilladhi khalaqahu, ga wanda ya halicce ta. Fuskata ka aida ka aje a kasa, in mutai sujada bana aje fuskar shi a kasa ba. Sai kace sajada wajhi lilladhi khalaqahu, kenan fuskata ta yi sujada ga wanda ya halicce ta. Wa sawwarahu, kuma suranta ta, ma'ana fuskata ka, kaga da Allah ya so na iyan ka fuskar ka kowa a share, amma ya Allah ya suranta maka fuskata ka. Da ya suranta ta sai mata mi wa shaqqa sam'ahu, sai tsaga ji ne maka kunni a fuskar. Wa basarahu, kuma Allah ya tsaga maka gani, ma'ana ya maka idanu. Yake ce tabarakallahu ahsanul khaliqin. albarkatun Allah sun yawaita ahsanul khaliqin, mafi gwanintar masu halitta. Allah shine mafi gwanintar masu halitta. Kuma wannan ya tabbata ma tabarakallahu ahsanul khaliqin a cikin suratul mu'minun a ƙarshen aya ta 14, inda Allah yake cewa walaqad khalaqnal insana min sulalatin min din. Allah ya ce kuma hakika mun halicci mutum daga tataccen tabo, laka kenan. Allah ya ce summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, sannan muka maida shi maniyi cikin wuri amintacce, shine cikin mahaifa. Ma'ana na ana zancan farkon halitta shine annabi Adam, shi Allah ya halicce shi ne daga tabo. Mu kuma sauran ƴaƴansa Allah ya halicce mu ne daga maniyi. To shine Allah ya ce summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Allah ya ce summa khalaqna nutfata alaqatan. Allah ya ce sannan muka mayar da maniyin ya zama gudan jini. Fa khalaqna alaqata mudgha, sannan kuma muka mayar da gudan jinin ya zama mintomi, ya zama tsoka. Fa khalaqna almudghata izama, sannan muka mayar da tsokar ta zama kasusuwa. Fa kasawna alizama lahma, sannan kuma muka lullube kasusuwan da nama. Summa ansha'nahu khalqan akhar, sannan kuma muka maida shi wata halitta da kuma kauto a sura halittar mutum. To sai Allah ya ce fatabarakallahu ahsanul khaliqin, yace albarkatun Allah sun yawaita mafi gwaninta wajen halitta. Kari ba gaida aka bi daki daki wajen halitta dan Adam. To kaga Allah shine mafi gwaninta masu halitta. To shine anan ma kace tabarakallahu ahsanul khaliqin. Abinda yake inda tabarakallahu ahsanul khaliqin, duk wani wanda zai yi wani abu na kira ko ya kira wani abu, to zaka ga inda za a zo a kalle shi da kyau ayi nazari, ya an gano ta tawaya ko na kasa aka wani abu, a ce dama kaza yayi. Yanzu ko mota aka kira zaka ga an ce dama an mata kaza, in gida ne aka yi kaji an ce dama an mai kaza. Ko ma menene da ake kerawa ko a sana'anta, zaka ga ai an zo an diba a ce kai da dai gurin kaza da kaza aka yi da yafi, saboda me abun nan dan Adam ne. To kuma dama shi dan Adam asali ma yana da tawaya. To amma shi Allah halitta shi babu tawaya. Yanzu mu diba mu ga dan Allah, dan Adam yanzu akwai wanda zai kalli dan Adam ya ce nan inda Allah ya hanci ba nan bai kamata ayi shi ba. Yanzu dan Allah in ba anan ba aka hanci ba, kai tsammanin ka ina ne za a sa hanci mutun yake? Babu. Kawai nan din nan din shine gurin shi kawai. Kuma Allah da ya tashi da mana idanu bi a jere, kai yanzu tsammanin ka za a ido ɗaya a goshi ɗaya a haba, ko ɗaya a goshi ɗaya a kiya kake gani? Ko kuma kunnuwan nan da Allah ya mana su haka, da a ce ɗaya za a yi shi shi ma ɗaya a nan goshi ko ɗaya a kiya. To shi yasa shi halittar Allah ba yadda za ka kalli halittar Allah ka ce to da kaza aka yi, saboda shi shine mafi gwaninta wajen halitta. Shi in ya halitta ba a cin gyaransa. Kuma duk bala'in kwakwal ɗinka da tunaninka da wannan ɗinka bincikenka rani ne, ba kai sai baka gano ka ce da kaza aka yi, saboda shi ko Allah in ya abu to a wajen ko cancanta. To shi yasa ka ce tabarakallahu ahsanul khaliqin, kaga da Allah ya yi mutum ya masa idanu da hanci da baki da kunnawa da ƙahuwa, yadda dai Allah ya mana wannan dir. Shi yasa Allah ya ce allazi a cikin sura tini, da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa allazi khalaqal insana fi ahsani taqwim, Allah shine halicci dan Adam a cikin diri mafi kyau. Ana yadda Allah ya mutum, kaga da Allah ya mu da ƙahuwa nan guda biyu, da Allah zai yi mu da ƙahuwa uku ko huɗu ya kake gani mutum bai kallo ba. To yadda Allah ya yi mu haka, to wannan shine daidai, kuma wannan shine ƙwarewa wajen halitta. To shine tabarakallahu ahsanul khaliqin, kana kaga kana yaba ma Allah, kana jinjina ma Allah cewa shine gwani wajen iya halitta. To wannan ita ma addu'a ta hudu, ita ma ana karanta ta a cikin sujada. Sai addu'a ta biyar, subhana zil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamati, mu karanta subhana zil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamati. Subhana zil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamati. Shi ma wannan kamar yadda ya gabata mun karanta wannan, ita ma ana karanta ta a cikin miruku'i, hadisin Auf bin Malik al-Ashja'i, wanda Imam Abu Dawud ya rawaito hadisin hadisi mai lamba 873 863. Shi wannan sahabi Auf bin Malik al-Ashja'i yake cewa kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi subhana zil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamati. Idan manzo Allah ya kasance yana fadi a lokacin da ya ruku'i, a lokacin da ya sujada, yana karanta wannan adda, yana cewa subhana zil jabaruti, sarki ya tabbata ga ma'abocin doli, mai yin doli, wanda in ya kaddara yin abu, to babu wanda isai hana yin wannan abu. In ya kaddara abu sai ya same ka, babu wanda isai mai da wannan abu. In falala ce ma Allah ne fika da, to babu wanda zai hana. Kenan shine zil jabaruti, ma'ana mai yin doli, ma'ana wanda in ya so abu ya kasance ya wakana, wannan abun tabbas babu mafaya ya wakana. Inna ma'amru idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Kenan shi Allah in ya so yin abu, babu wanda yake hana yin wannan abu. Amma mu ɗan adam kana iya tsara yin abu ko ka so yin abu, kaga bai kasance ba. Shi yasa ma Allah ya ce ma ta sha'una illa an yasha Allah, ba abinda muke so bane yake kasancewa ba, abinda Allah ne ya so shine yake kasancewa. Shi yasa in kaga kai abu ma kaga bai abun bai kasance ba, yaga ce to dama Allah bai so ba wannan abun ya kasance ko ya tabbata ko ya faru, saboda shi Allah shi abinda ya so ne yake faruwa, ba abinda muka so ba. Shi yasa aka koya mana ma cewa duk abin zamu yi mu ce mi insha Allah. A kissar da Allah ya bada labari a cikin suratul kahfi, da Allah ya ce wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gadan illa an yasha Allah, kada ka ce zaka wani abu gobe face ka ce in Allah ya so, saboda gobe a hannun Allah take. Ta yi ka ce gobe zaka yi kaza, kuma Allah ya so ba ka kai ma goben ba, sai ne ka ce insha Allah, kuma ba sai gobe ko nan zuwa anjima ma ka ce insha Allah nan bayan sallar isha'i zan yi kaza, ka ce in Allah ya so, saboda in baka ce ban Allah ya so ba, to ta yi wani abu ba zai faru ba. Amma ka ce in Allah ya so, to in kaga abin ya faru, dama ka ce in Allah ya so, in kuma bai faru ba, to sai ka ce duk dama Allah bai so ba, saboda masha kana wa ma lam yasha lam yakun, abinda Allah ya so shi yake kasancewa, abinda Allah bai so bai kasancewa. Shi yasa Farfesa Muhammad Mansur Ibrahim Sokoto a kwani ta idai abokin fira ya wanda ya kawo isoshi ne da labarai wanda suke cike da lesson da darussa wanda mutum zai dauka a rayuwa, ya kawo labarin wani wanda shi manomi ne, sai ya ce ma matar shi idan aka yi ruwa gobe zai je gona ya yi aiki, in ba a yi ruwa gobe ba ya ce to a kowa gida zai aiki. Sai matar ta shi ta ce ka ce insha Allah, ya ce ai dole an yi ɗaya biyu, ta ce ka ce dai in Allah ya so, ya ce a ai kowa dole an yi ɗaya biyu, ko dai a yi ruwa in je gona ko kuma in ba a yi ruwa ba zan yi aiki a waje a kowa gida. Eh, ta ce ka ce da insha Allah, ya ce ai babu batun insha Allah, dole an yi ɗaya biyu. To shi kenan ta kale shi washe gari kuma ba a yi ruwa ba, kenan ka gama zuwa gona mai zai yi aiki a kowa gida. Yana a kowa gida da aiki kawai, sai ga mota ɗan sanda ta zo daidai kowa gidan nashi, kowa ta tsaya mota police da suka zo kowa suka za suka kalle shi, kowa ne a cikin su ya ce shi ne kwarai kwa, kowa aka yi aka takuma shi aka sa shi a mota. He he da kwata ɗan sanda, he he feji da aka je aka tsare shi, ana ka haɗi ina ka je ka ɓoye wannan kayan, ya ce wani kaya ba ka haɗi ba, aka ta cishin shi bai san ba hawa bai san ba wannan ba, shi bai san ba ma dalilin da ya sa aka kama shi ba, he da ya sati guda a wajensu, kawai daga nan dai da aka yi bincike sai aka gano ai ba shi ba ne, kamace ta ɗauka, ma'ana wanda ake neman shi wannan ɗin kamace da shi. Su polisai suke tsammani shi ne, to amma daga baya aka tsake bincike aka ga ashe irin kuskure ne aka yi, kama ce da wanda suke control ɗin kama, ake enquete ɗin za a kama, kawai suka ga tashi ne. To amma shi ma kuma abin da ya haushi ai da ya ce da bai ce ba insha Allah, shi tsammani ne kawai, in dai bai je ba gona ba dole sai ya aiki a kowa gida, to yanzu a ranar aikin ya yi a kowa gida bai yi ba, saboda bai ce ba insha Allah ba, kuna yi kawai mai zai faru. Da aka yi bincike suka ɗauko shi a mota dai aka maido shi ko gida aka aje aka ba shi hakuri, kawai da ya zo kwankwara gida, da ya kwankwara gida aka ce wane ne, sai ya ce mai gidan ne, aka ce wani mai gidan, ya ce Salad insha Allah, sai Salad ne insha Allah, kire za ka gidar su sai Salad ne insha Allah. Matar da ta zo ta bude gida, sannu da zuwa mai gida ya ce yauwa insha Allah, kawai ko ba duk magana ya ce insha Allah saboda shi kai shi ya gano kuskuren da aka ce insha Allah ya ce insha Allah yanzu gashi da ya wuta a washe garin aikin bai ba ɗan sanda sun kama shi shi da kai shi da ya zawo kawai ya ce salale insha Allah kenan tun daga nan kawai dauki darasi da abin zai ya ce insha Allah to shi yasa kenan ana so mutum ya ce insha Allah saboda abin da Allah ne so to subhana jajjabaruti Allah shine mai dole ana in ya so haruwa abu dole wannan abin sai ya faru wal malakuti kuma Allah shine mai mulki mulkin sammai da kasai da abin da ke cikin su kuma Allah mulkin shi ya yalwaci kowa da komai Allah yana mulkin dukkan halittu da mutane da aljannu amma in muka diba sauran masu mulki yanzu nan mushu nan Niger shugaban kasa ta ne Allah kara masa jagoranci iya mulki shi a Niger ne yanzu ya je Nigeria ya mulki ko ya je kasar Cote d'Ivoire ko ya je kasar Mali kenan kage yana da limitin mulkin sa amma shi Allah mulkin shi ilimite ne bai da limit kowa da komai ke mulki kuma mu shugabanni zaka ga ba wai iyawa kasar da za su mulka ba a mulkin naka ma yana da iyaka ta yi ya zamanto shekara biyar zaka yi ko goma zaka yi da makamantansu to amma shi wa Allah mulkin shi ba a san farkon shi ba kuma bai da ƙarshe to cikakken mulki na Allah ne subhanahu wataala shine wal malakuti wal kibriyai Allah shine mai kasaita daukaka mana duk wata daukaka ta tabbata ga Allah subhanahu wataala wal azamati kuma Allah shine ma'abucin girma ma'ana Allah shine mai girma wanda yake sama da kowa da komai to wannan ita ma adda ana yin ta a cikin sujada sai adda ta shida da malai ka mana shine ita ce Allahumma ghafirli zambi kullahu dukkahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirruhu kina sai mu karanta tare Allahumma ghafirli zambi kullahu dukkahu wajillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirruhu Allahumma ighfirli zambi kullahu dukkahu wajillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirruhu ta kuma wannan addu'a sahabin da ya rawaito ta shine Abu Huraira Abdurrahman ibn Sakhar Ad-Dawsi Al-Yamani Allah kare yadda a gare sa Abu Huraira yake cewa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallama lalle manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi kana yaqulu fi sujudihi ya kasance yana fada a cikin sujadarsa ma'ana yayin da ya sujada Allahumma ghafirli ya Allah ka gafarta mini zambi zunubaina kullahu gabaki ɗayan su kuma manzon Allah yana da yana ce Allahumma ghafirli zambi kullahu ya Allah ka gafarta mini zunubaina gabaki ɗayan su dukkahu kananun su shine ai dukkahu bi ma'ana qalilahu kananun zunubai da na aikata su ma Allah ka gafarta mini wajillahu wa kasiruhu wa kasiruhu da yawan da mafi yawan su kenan da kananun su da manyan su da kadan din su da masu yawa Allah ka gafarta mini wa awwalahu da na farkon su wanda ne tun lokacin farkon balagata saboda ana rubuta ma mutum zunubi ne daga lokacin da ya balaga to tun farkon balagata ya Allah zunuban da ne Allah ka gafarta mu wa akhirahu da kuma karshen zunubin da za a aikata to Allah shi ma Allah ka gafarta mini wa alaniyatahu kuma Allah da zunubin da zan yi shi a bayyane a fili a bainar jama'a shine alaniya wanda zan yi shi a fili a bainar jama'a to Allah shi ma ka gafarta mini wa sirruhu da wanda zan yi shi a koyi a sirrance to shi ma Allah ka gafarta mini to kaga nan duk wani zunubi ya shigo kace Allah gafarta ma zunuban ka gabaki daya kananun su da manyan su kadaddin su da mafi yawan da masu yawan su na farkon su da na karshen su wanda kai a boye wanda kai shi a bayyane kace Allah duka gafarta mu to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana wannan addu'a kamar yadda Abu Huraira ya rawaito wannan hadisin yana cikin Sahih Muslim hadisi mai lamba 483 katsan katurgantruwa kaga kenan mu ma yamu zamanto muna yin wannan addu'a cikin sujada neman gafara Allah daga zunuban mu gabaki daya saboda dan adam mai zunubi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda yake fadi a cikin hadisul qudsi wanda yana cikin 40 hadisi hadisi na mai lamba 24-40 hadisi hadisin Abu Zar al-Ghifari hadisul qudsi manzo Allah yake cewa Allah subhanahu wataala yana cewa ya ibadi ya ku bayina innakum tukhti'una bil-layl wan-nahar lalle ku masu yin laifuffuka ne dare da rana wa ana aghfiru dhunuba jami'a kuma lalle ni ina gafarta zanubai gabaki dayan su yace fastaghfiruni ku nemi gafara ta aghfir lakum zan gafarta muku malaki cewa wa inni laghafarun malalle ni me gafara ne me yawan gafara ne liman taba ga wanda ya tuba wa amana kuma ya imani wa amila salih aiki nagari sun mata da sannan kuma ya bi hanyar shiriya kuma laki cewa ya ibadi kul ya ibadi allazina asrafu ala anfusihim la taqanatu min rahmatillah yace ya ku bayina wanda suka zalunci kansu wajen aikata abubuwan da Allah ya hane su ko kuma suka ki aikata abin da Allah ya umarce su yace la taqanatu min rahmatillah kada ku ɗebe tsammani daga rahmar Allah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a lalle Allah mai gafarta zunubai ne gabaki daya inna huwa al-ghafurur rahim kenan mu a kullum muna cikin laifuffuka dare da rana daga kenan zamanto muna yawan neman gafara Allah to daga cikin addu'a neman gafara Allah ga ta nan wannan da manzo Allah ke karanta a sujjada kuma kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana bayani cewa amma sujudu yace fa aksiru du'a yace sujjada yawaita addu'a cikin ta yace fa qaminun an yusajaba lakum yace tabbas hariyun tabbas za a amsa muku kuka addu'a cikin sujjada yace ana so mutun yayi sujjada ka jima kana yin addu'a saboda manzo Allah ce aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid mafi yanayi da halin da bawa yake samu kusanci da ubangijin sa shine lokacin da ya sujjada saboda ka ajiye fuska ita ce mafi daraja gaba a cikin gabobinka ka ajiye ta kasa kuma wannan fuska Allah kada yake ajiye mai ta to lokacin da ka ajiye goshinka da fuskarka a kasa to manzo Allah ce in dai ka roki Allah a wannan yanayin a halin Allah zai amsa maka dan da ka mu kokari a cikin sallolin mu na farilla na farillai da nafilfili zaman to muna yin addu'a cikin sujjada musamman kuma addu'a da ta tabbata daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ita ce mafi ololuwa da daraja addu'a saboda addu'a da ta fito daga harshe da baki mai tsarki na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to babu addu'a irin ta inda za ta tara duk mutanen duniya tunda na ga na farko har na kace su tare su yi addu'a to darajar ta da falata bata kai ba addu'a da manzo Allah yi daga kenan in za mu yi addu'a mu yi addu'a da manzo Allah yi a sujjada kuma wannan ba laifi bane ba kuma kai ma wasu bukatotin ka na rayuwa na yau da kullum ka wade su a cikin sujjada Allah zai amsa ma kuma kamar yadda mun taba yin bayani cewa idan mutum bai iya balaranci ba to yana iya addu'a da Hausa a cikin sallah ko ta farilla ko ta nafila babu laifi a ciki malume ta suke wanda ya iya balaranci shi wannan makaruhi ne addu'a da Hausa a cikin sallah amma wanda bai iya balaranci ba kana da bukata ba to kana iya ko da Hausa ne dalilin da yasa suka wada haka saboda manzo Allah ya umarni ayi addu'a a cikin sallah kuma addu'an nan da aka ce ayi ba kowa bane iya larabci ba daga kenan aka ce kowa sai ya iya larabci kenan zai zamanto wani taklifa ne ma'ana an tura ma mutane abin da ba za su iya ba shi kuma Allah ce la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha addini yusur kenan daga kenan mutum ko da Hausa ne yana iya addu'a a cikin sallah domin mi Allah subhanahu wata'ala ya amsa masa to shi yasa manzo Allah yake wani addu'a a cikin sujjada saboda ni sujjada mahalli ne na amsa addu'a yayin da bawaye kuma mu sani addu'a ba sai a sujjada karshe ba sallah ba wasu zaka ga ya sujjada karshe suke yi a kuma ta sujjada a sallah ana amsawa da ta farko da ta biyu da ta uku yanzu misali in dauka yanzu zamu zo mu sallar isha'i nan gaba sallar isha'i raka hudu ce ko ta raka ayako sujjada biyu ko to kowa ta sujjada a cikin ko ta raka zaka addu'a ai ba ke bance ba aka ce yayi sujjada ta raka karshe kenan kowa ta raka kowa ta sujjada a sallah kenan ana so kai addu'a in kana so kana da bukata da zaka ta nana ta ne a cikin sujjodi naka ga baki dai wannan ba laifi bane ba kenan dai mu sani kowace sujjada ana yin addu'a ko ta sallar nafila ko sallar farilla a raka wari ne ko ta biyu ko ta uku ko ta hudu wannan ita ce addu'a ta shida sai addu'a ta karshe da mai kawo da ake karantawa wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake karanta a sujjada ita ce Allahumma inni a'udhu bi ridaka min sakhatika wa bi mu'afatika min uqubatika wa a'udhu bika minka la uhsi sana'an 'alayka anta kama asnaita 'ala nafsika makaranta Allahumma inni a'udhu bi ridaka min sakhatika wa bi mu'afatika min uqubatika wa a'udhu bika minka la uhsi sana'an 'alayka anta kama asnaita ala nafsika,
anta kama asnaita ala nafsika.
Allahumma inni a'udzu,
Allahumma inni a'udzu
biridaka,
biridaka
min sakhatika,
min sakhatika
wa bimu'afatika,
wa bimu'afatika
min uqubatika,
min uqubatika
wa a'udzu bika minka,
la
uhsi sana'an 'alayka,
la uhsi sana'an 'alayka.
Anta kama asnaita 'ala nafsik,
anta kama asnaita 'ala nafsik.
Wannan addu'a ta bakwai Aisha Allah ya kara mata yarda, matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ita tarwaito wannan addu'a daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. An Aisha radiyallahu anha قالت عائشه تلك cewa faqattu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama laylatan fil firash, tace wata ran muna kwance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai na rasa shi a cikin shinhuda, mana suna kwance tare a saman shinhuda guda daya, ko da talaluma ya taji bata ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba, tace fal tamastuhu, sai na neme shi, mana take laluma ko ta yi shi. Fa waqa'at yadi ala batni qadamayhi, tace kawai ina lalumawa, inji ina ne manzo Allah ta yi, kawai tace hannuna kawai ya taba batni qadamayhi, ma'ana cikin kafafuwansa. Wa huwa fil masjidi wa huma mansubatani, alhalin yana sujada, kafafuwan nasa ya kafa su haka, lokacin da ya sujada ya kafa su kenan ya game su, shine tace wa huma mansubatani, ma'ana kawai ta lalumo kawashi ya kafa su haka, kamar irin zaman da ake aka yi sujada, kenan mutun ya sujada ana su kahuwan shi wa'annan guda biyu haka, ka game su haka, haka ya haka. Tace to tana lalima ya taji kahuwan nashi guda biyu a hade ya kafa su. Tace wa huwa yaqulu, tace a lokacin ya taji yana fadi, yana ce Allahumma inni a'uzu bi ridaka min sakhatika wa bi mu'afatika min uqubatika wa a'uzu bika minka la usi sana'an 'alayka anta kama asnaita 'ala nafsika. Dan manzo Allah ya tashi ne na sallah, shine taji shi yana karanta wannan addu'a a cikin sujada. Wannan hadisi Imam Muslim ya rawaito shi, hadisi mai lamba 486, katsan 46. Manzo Allah yana cewa Allahumma ya Allah inni a'uzu, lalle ni ina neman tsarinka bi ridaka, da yardarka, min sakhatika, game da fushinka. Allah ina neman tsari da yardarka akan kada kai fushi da ni, kenan kamar kana kamun kafa da tawassuli da yarda Allah, Allah yarda da kai, kai ya fushi da kai, saboda kishiya goshi shi ne mi, kishi yarda shi ne fushi, kenan kana neman tsarin Allah da yarda shi akan kada ya fushi da kai, shine Allahumma inni a'uzu bi ridaka, ya Allah ina neman tsari da yardarka, min sakhatika, daga fushinka, ma'ana ya Allah ina neman tsari akan kada kai fushi da ni, ina roƙonka yarda da ni, ma'ana Allah ka yarda da ni kada kai fushi da ni. Wa bi mu'afatika, Allah ina neman tsari da rangwamanka, min uqubatika, game da yi mini uquba, azaba kenan, ma'ana Allah ina roƙon da ka min rangwami da afwa, kada ka min uquba da azaba. Wa a'uzu bika minka, kuma Allah ina neman tsari da kai daga gare ka, daga mi ay min azabika, Allah ina neman tsarin ka, ka tsare ni daga gare ka, ma'ana ka tsare ni daga azabarka, shine wa a'uzu bika min azabika, dan Allah ina neman tsarinka, ka tsare ni daga azabarka. La uhsi sana'an 'alayka, Allah ba zan iya kididdige lissafa yabo a gare ka ba. Anta kama asnaita 'ala nafsika, kamar yadda kai ka yabo kanka, ma'ana babu wanda zai iya yi ma Allah yabon da shi yayi ma kansa, sai ka ce Allah ni ba zan iya kididdige ko in yi yabo a gare ka ba kamar yadda kai ka yabo kanka. Wannan addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yinta. Wannan addu'a mutun yana neman, yana roƙon Allah abu uku, kuma yana neman tsarin Allah daga abu uku, kana roƙon Allah yarda da kai, kuma kana neman tsarin shi kada yayi fushi da kai, saboda idan Allah yarda da kai to wannan komai naka, Allah maka gidan dogo, Allah maka gaman katar, in Allah yarda da bawa to shikenan ya huta. Kadiba sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama gatan da suka samu wajen Allah, Allah yarda da su. Allah yake cewa wasabiquna alawwaluna minal muhajirin wal ansar والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه wa'ada lahum jannatin tajri tahta al-anharu khalidina fiha abada. Kaga Allah ya ce ya yarda da su. Kuma a cikin suratul bayyina ma Allah ya ce radiyallahu anhum wa radu anhu. To idan Allah ya yarda da bawa to ya samu komai, saboda Allah ya ce wa ridwanu minallahi akbar, samu yarda Allah ma tafi abaka aljanna. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar da ya tabbata hadisin Abi Hurairah yana cikin sahih Muslim, in aljanna suka shiga aljanna sai Allah ya ce hal turiduna ziyada, shin kuna buƙatar ƙari? Yan aljanna sai to ya Allah kuma na ƙari ne za mana, ka haska ga fuskokin mu, ka tsare mu daga azabar wuta, ka sa mu cikin aljanna, ka ni'imta mu, ka mana komai na arziki, to kuma wani abu ne za ka ƙara mana? Sai Allah ya ce musu uhilla lakum ridwani fala askhatu alaikum abadan. Allah zai ce na halatta muku yarda ta, ba zan taɓa yin mushi da ku ba. Saboda in ka shiga aljanna, in Allah ya yarda da kai ba, wata ran yana iya hudda ka, haka ne. Amma in yarda da kai ya ce to ba zai taɓa yin mushi da kai ba, ma'ana kana da lamuni da tabbacin zama a cikin da dindindin. To sai Allah ya ce to yarda ta tafi muku aljanna daɗi, saboda in ban yarda da ku ba kuna cikin aljanna ta, to ta yi wata ran kawai in ce na hudda ku saboda ban yarda da ku ba. To amma Allah ya ce na halatta muku, na tabbatar muku da yarda ta, ba zan taɓa yin mushi da ku ba. To shi yasa kai ma ana kake roƙon Allah ya yarda da kai, kuma duk wanda Allah ya yarda da shi, Allah zai ringa ba shi kariya na musamman daga gare shi, zai ringa taimakonsa a cikin lamuransa, zai tsare shi daga dukkan wani abin ki, daga sharrin makiya, da sharrin duk wani mai sharri na mutum da aljanna da gobe. Kuma duk abin da ka sa a gaba Allah zai taimake ka, saboda mai ya yarda da kai. Kuma Allah subhanahu wata'ala zai datar da kai cikin dukkan alkhairi. To shi yasa kace Allahumma inni a'udhu bi ridaka min sakhatika. Allah, ina neman tsaranka da yardarka akan kada kai fushi da ni, ma'ana ina roƙon ka yarda da ni kada kai fushi da ni. To kuma bil aks, idan Allah ya fushi da mutum, duk wani bala'i da musiba ya shiga, saboda hatta al'ummomin da Allah ya halaka fushi da su. To in Allah ya fushi da kai, to ai ba Allah ba, mutum zan ko a duniyan ta ma mahaifinka ya fushi da kai, a gidan ku ma zaman gidan ba ma daɗi ba, wanda ya haye ka ma, to ina ga Allah wanda ya halice ka, in yau ta daga lamarinka aka ce ya fushi da kai, to duk wani bala'i da musiba ya same ka, saboda shi Allah shi yake kare bawa daga dukkan bala'i da shari, to ya fushi da kai zai zage hannunsa daga kama ɗauki da agaji. Kai ganin ganin bala'o'i da musibu suna ta samun ka, saboda ni Allah ya fushi da kai. Shi yasa aya mai littafin akhdari da ya zo yana zano abubuwan da ya wajaba akan baligi mai hankali, namiji ko mace, ta aiwa ya tuba ila Allah subhanahu qabla an yaskhata alayhi. Yana daga cikin abin da yake janyo bawa kushin Allah shine saban Allah, aikata abin da Allah ya hana. To shi yace to ka tuba zuwa ga Allah tun kafin ya fushi da kai, ma'ana idan mutum yana laifi bai tuba da ba, to sai Allah ya fushi da shi, daga Allah ya fushi da shi, sai zage hannunsa daga cikin lamarinka. To shine mutum ma zai kai matakin da zaka ga Allah ya sanya zuciyar shi tayi tsatsa, tayi kanta, alheri bai shiga ta. Shi a wajen alheri ba ka taba ganin shi ba, furta alheri ba zai taba yi ba, aikata alheri ba zai taba yi ba, saboda Allah wata daga cikin lamarinsa, ko sai Allah ya kyale shi. To shine cewa tuba ila Allah subhanahu wata'ala qabla an yaskhata alayhi, idan mutum ya tuba zuwa ga Allah tun gabanin Allah ya fushi da shi. Wa bi mu'afatika min uqubatika, Allah ina roƙon rangwamin ka, al mu'afati shine rangwami da afuwa, Allah ina roƙon ka rangwanta mini ka mun afuwa laifuffuka da nake aikatawa, sakaki da nake wajen ibada da al'abubuwan da ka wajabta mini, Allah ka mun rangwami da afuwa, kada ka kama ni da laifin da nake aikata. Shine bi mu'afatika min uqubatika, Allah ka mun rangwami, kada ka mun uquba, kada ka mun azaba. Kenan kana roƙon Allah rangwamin sa, kuma kana neman tsaron Allah daga mi ya maka uquba. Yake cewa uzu bika minka, kuma Allah ina neman tsarin ka daga gare ka, ina neman tsarin ka daga gare ka, ma'ana daga azabaka, ka tsare ni daga azaba. Azaba ta wace ce? Ta Allah ce ko? To yake ce to Allah ina neman tsarin ka, ka tsare ni daga azabaka, kai ne kai azaba, kuma kai kake yin azaba ga wanda ka so, to Allah ka tsare ni daga azabaka. Kai karfe da yabo ga Allah, kace ya Allah ba zan iya yabo ba a gare ka kamar da kai bukan ka. Wadan su ne malan addu'o'in da ya kawo da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na karantawa a cikin sujjada. In san samu ne mutum ya karanta su duka a cikin sujjada, in baka karanta su ba duka ba, to sai ta wata in kai ta a wannan sujjada, wata kai ta a wannan sujjada. Kiran haka yayi mai kokari mu ringa karanta wannan addu'o'i da suka tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. To yanzu mu diba akalla manzo Allah yana addu'o'i guda bakwai, domin mu kai sujjada ake wani kawai da gasu ba na rabbil ala, shikenan. Amma kaga addu'o'i nan masu muhimmanci, masu amfani da albarka, masu wanda suke kumshi suka tattaro dukkan alkhairar duniya da lahira da bawa yake bukata. Shi yasa addini dole mutum ya karance shi, in baka karanci ba addini ba, to zaka ga abubuwan da zaka ringa yi mafi yawanci wasu zaka ga a lambar kake yin su, amma in ka karanta yau din nan kana karanta wani jika kana karanto ta adda wani ne jika kana ka ce to ai baka ji ba ta tabbata bane kale ta fi sai muslim ya kawo ta gashi na hadisi ne na Bukhari ko Muslim shikenan kana mun tinye zaman to yana bautar Allah da hujja da dalili shi Allah ana wuta masa ne akan hujja da dalili shi yasa hatta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ai in aka samu wani sahabi yayi wani abu ta yake me me hujjarka me dalilin ka shi wa annabi shi ake ma wahayi wa amma in kai abu ba saukin yake ma hukunci yace kai wannan abun ba haka bane ba ta ya tambaye ka me hujjarka kuma hatta yahudawa suke ikirarin abubuwa suka ce nanu abunaullahi wa ahibba'u mu ne ayyan Allah kuma mu ne wanda Allah ya fi so suka ce lanta masanan naru wuta ma ba za ta shafe mu ba to ya Allah ce a ce musu qul hatu burhanakum ku zo da hujja aina Allah ce ba Allah ya saka muku a Taurata ba qul fa'atu bit tawrati fatluha ku zo da Taurat a karanta ta ko kuma wani kaje Allah ce nabbi'uni bi ilmin ku bani labari amma da ilimi to kaga haka usulubin qur'ani yake hatu burhanakum ku kawo hujja nabbi'uni bi ilmin ku bani labari amma da ilimi ba da molan ka ba ba kawo ka tashi ka gani ana yi ba ko kuma ko haka aka tashi ana yi ko haka ka gani ana a da ilimi ilimin me a ce Allah ya ce annabi ya ce to wayannan su ne addu'o'in da manzo Allah yake karantawa sai na gaba du'aul jalasati baina sajdataini adda da ake karantawa a zaman da ake tsakanin sujada to ai yanzu mun karanta adda da ake a sujada ko idan mutun yin sujada ya karanta wannan addu'a ai zai dago ne zauna ko to wannan zaman da ake yi tsakanin sujada bi ayin aka zauna ba ana koma ba to wannan zaman da ake shi ma akwai adda da ake saboda mutane da ba sani ba wani ko in yin sujada yana dago yana zauna haka ga ya koma to wannan zaman aljalasatu baina sajdataini zaman da ake tsakanin sujada bi akwai addu'o'in da ake to zamu ji wasu addu'o'i ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake karantawa a yayin zama tsakanin sujada guda bi to shine kace du'aul jalasati ma'ana adda'a zama baina sajdataini a tsakanin sujada bi kina yanda mutun yayi sujada idan ya dago ya zauna din nan to akwai addu'a da ake karanta to mu a cikin mutane akwai wanda zaman ma bai yi ba akwai wanda kawai in yayi sujada yana dagowa baya mai doma mazaunin sa ya zauna kawai yana dago yana yin sujada yana dagowa ya kaga koma kaga wannan akwai kuskure babba kuskuren ma kuma shine yana daga cikin rukunin sallah arkanus sala wanda malaman musulunci duka sun ittifaki ko a mazhabin malikiya ko shafi'iyya ko hanabila ko hanafiya ko zahiriya duka mazhabobi na musulunci sun hada kan cewa zama a tsakanin sujada bi farilla ne ma'ana duk wanda bai wannan zaman ba to bai da sallah dole ne in kana sallah in kai sujada kai ka dago kai ka komo ka zauna kafin kuma ka koma sujada ta bi amma idan kai sujada kawai ka dan dago baka bayawa baka zauna baka koma sujada to wannan baka da sallah saboda yana daga cikin rukunin sallah arkanus sala fara'idus sala to wannan zaman in ka komo ka zauna to akwai abin da ake to sune zamu ga adda mali aka mana addu'o'i guda biyu da manzo Allah yake karantawa kuma fi addu'o'i ne masu muhimmanci addu'a ta farko manzo Allah yana karanta rabbighfirli mu karanta rabbighfirli addu'a wanda ya rawaito ta wannan addu'a shine Huzaifatu ibn al-Yaman yake cewa kana annabi sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu min as-sujudi kana yaqulu manzo Allah yayin da ya dago kansa daga sujada yayin da wannan zaman kana yaqulu ya kasance yana cewa rabbighfirli kenan ta rabbighfirli kenan wannan addu'a Huzaifa ya rawaito ta daga manzon Allah hadisi na cikin sunan Abi Dawud hadisi mai lamba 874 wisan 74 kenan manzon Allah yana karanta wannan rabbighfirli to kuma da yace rabbighfirli mafi karanci ne kana iya karanta sama da haka rabbighfirli menene ma'anar rabbighfirli ma'ana rabbighfirli ya ubangiji naka gafarta mini rabbighfirli ya ubangiji naka gafarta mu to shine abin da manzon Allah yake karantawa yayin da ya dago daga sujada yayin da ya zama a tsakanin sujada guda biyu yana cewa rabbighfirli adda ta gaba manzon Allah yana roƙon Allah wasu abubuwa guda bakwai wanda duk wanda Allah ya bashi wannan abubuwa guda bakwai to ya samu duniya da lahira da abin da ake nema a nan duniya da lahira na samun rabu da gaci da tsira to suna cikin wayannan abubuwan guda bakwai to ko manzo Allah yana roƙon su a zaman da ya tsakanin sijada guda biyu daga kenan kaga wanda bai iya ba wannan addu'a ba ya kamata a ce ya iya ta ka ringa yin ta a cikin a tsakanin zaman da kake tsakanin sijada guda biyu kuma duk lokacin da zaka yi ma addu'a to ka roƙi wannan abubuwan guda bakwai saboda duk wanda Allah ya bashi wannan abubuwan guda bakwai to ya samu duniya da lahira wannan abubuwa su ne Allahumma ghafirli warhamni wahdini wajburni wa'afini warzuqni warfa'ni makaranta Allahumma ghafirli warhamni wahdini wajburni wa'afini warzuqni warfa'ani Allahumma ighfir li warhamni wahdini wajburni wa'afini warzuqni warfa'ani sahabin da ya rawaito wannan addu'a daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine Abdullahi ibn Abbas turjumanul Qur'an wannan sahabi na farko kuzan yake ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana dan uwa yake ma manzon Allah da baban Abdullahi da baban manzon Allah ubansa daya Abbas bin Abdul Muttalib shi kuma baban manzon Allah Abdullahi bin Abdul Muttalib to shi kuma ana ce mai Abdullahi bin Abbas kenan kaga da baban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma baban Abdullahi dan Abbas shine Abbas din kenan sun hada kaka guda shine daman da ake cewa kuzan dan uwan kenan yana matsayin dan uwan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam dan uwan baban shi ne kenan Nabi kuma Abdullahi dan Abbas manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya roƙa mai cewa Allahumma allimhu faqihu fi din ya Allah ka fahimta da shi wannan addini na musulunci wa allimhu ta'wil kuma Allah ka sanar da shi fassara alqur'ani yasa a duk sabon manzo Allah babu wanda ya kai shi sanin fassara alqur'ani yasa in kana karanta tafsirin alqur'ani zaka dai zaka ga in dai za a kawo magana ta tafsiri an kawo magana Abdullahi dan Abbas haka kuma da dalibansa irin su Mujahid bin Jabr mana daga ga duka daliban shi ne su Mujahid su Ata su Sa'id bin Jubair da makamantansu saboda manzo Allah ya roƙa mai Allah ya sanar da shi fassara alqur'ani mai girma kuma yana daga cikin mutanen da suka fi kowa yawan hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai sahabbai mutum bakwai wanda kowanne ya rawaito hadisi daga bakin manzo Allah sama da guda 2000 akwai Abdullahi dan Abbas shi ya rawaito hadisi afwan sama da guda 1000 kowanne a cikin sayarwato hadisi sama da guda 1000 shi ya rawaito hadisi 1660 min sisan suwasanta hadisi kuma a lokacin bai wuce shekara 13 ba ya hada ce wannan hadisi 1660 kuma bai wuce ba tarezan shekara 13 saboda manzo Allah ya mai addu'a Allah ya fahimta da shi addini to shi wannan Abdullahi dan Abbas shi ne yake cewa annan nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya kulu baina sajdatayn lalle annabi tsira da mun ci Allah su tabbata gare shi ya kasance yana fadi a tsakanin sijada guda biyu zaman da tsakanin sijada guda biyu yana ce Allahumma ghafirli warhamni wahdini wajburni wa'afini warzuqni warfa'ni wannan hadisi yana cikin sunan na Abi Dawud da Tirmidhi da Ibn Majah Abu Dawud ya kashi hadisi mai lamba 850 wisan sankan Tirmidhi ya kashi hadisi mai lamba 284 dai sanka turbantaka Ibn Majah hadisi mai lamba 898 wisan ka turbantaka jizi manzo Allah yana roƙo abubuwa guda bakwai na farko yana ce Allahumma ghafirli ya Allah ka gafarta mun zunubaina ka gafarta mun sakaki da nake a wajen bautarka saboda in Allah ya wajabta mun abun ba kai ba shi ma akwai laifi to ya Allah zunubai da nake aikatawa Allah ka gafarta mun sakaki da ake samu wajen aikata ibada ko wani nauyi ko wani haƙi da ka dora mun shi ma Allah ka gafarta mun eh kenan gafara zunubi shi kuma gafara zunubi daga abubuwa guda biyu dama bawa yana samun zunubi ne ta hanya biyu ko Allah ya ce ayi kaki to akwai zunubi yanzu misali Allah ya ce ayi sallah to in kaki yin sallah akwai zunubi saboda Allah ne ya umarni ce ayi sallah wa qimis salata yace bunyul islam ala khamsa azumin ramadan yazo lahiya kalau ba uzuri ba komai kaki akwai zunubi tunda Allah ne ya wajabta kutiba alaikum siyam zaka duke ka ta kai nisabin fidda zakka kake huddawa akwai zunubi saboda Allah ne ya ce auda zakka تأخذ من أموالهم سرقة تطهيرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم. Daga mutsamani miki wazini bi ana samu shine in Allah ce kar ai misali Allah ce kada ai kisan kai in kai kisan kai ko ka a shagiya ko ka ai zina ko ka ai tata kudi da ruwa ka ai ƙarya ka ai gulma a su ma wa'annan abubuwa ana samu zinubi kenan abu hanya bi ce in Allah ya hana abu to in ka aikata shi akwai zinubi in Allah ya ce ai kaki akwai zinubi to shi da kace Allah maghfirli ya Allah abubuwan da kana nayi ka gafarta mini abubuwan da ka wajabta mun kace in yi da ban yi ba to Allah su baka gafarta mun kaji abu na dai kenan na biyu warhamni Allah ka mun rahama Allah ka ji kaina Allah ka tausaya mini ma'ana ka mun rahama ka amshi aiki na in kaji ana zancan rahama Allah ma bawa rahama ma'ana ana roƙon Allah amshi aikin bawa manzo Allah ce babu wanda zai shiga aljanna sai wanda Allah mishi rahama sabai suka ci hada kai ya rasulullahi yace hada ni yace illa an yatagammadni Allah bi fadlin wa rahmatin min sai dai ni ma Allah mun falala da rahama ma'ana babu wanda duk wanda ka ga shiga aljanna Allah ne mai rahama ma'ana babu wanda wai aikin shi zai sa wai shiga aljanna babu shi dole sai Allah ya mara rahama to yake ce Allah kamar rahama ma'ana Allah irhamni bi qabuli ibadati Allah kamar rahama ta hanyar amsa ibada da nake ayyuka ibada da nake sallah azumi yayya uwaye karatun qur'ani zuwa makaranta duk wani aikin alheri yana roƙon Allah ya mara rahama ya amsa saboda inda gida ke saka yin aiki da ba amsa aiki da ba yin aiki ba sheke nuna Allah ya amsa ba mudiba annabi ibrahim annabi ne khalilur rahman badadi ne na Allah amma Allah ya umarce shi gina ka'aba dakin Allah amma da suka zo suna gina musu gace rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim Allah ya ce wa iz yarfa ibrahim alqa'ida min albayt isma'il lokacin suna cikin ginin suka ce to rabbana taqabbal minna ya Allah ka amsa mana yanzu dan Allah an annaban Allah zai yi ibada ibada Allah ne ce kuma daki ne aka gina ma Allah kuma annabi ne amma kuma yace Allah ka karba mani to ina kaiwa ina ni to shi yasa kenan ka ce irhamni Allah ma'ana kamar rahama ka amshi ibadata na uku wahadini Allah ka ji kaina ai afwan wahadini Allah ka shirye da ni ana abin da yake da shiriya ai wafiqni li salil a'mal Allah ka muni dace wajen aikata kyawawan ayyuka shine shiryarwa ma'ana Allah dora ka akan kyawawan dabi'u da halayya da kuma ayyuka nagari ka zamanto mai halaye nagari gaskiya rukun amana cika alkawari sada zumunta girmama na sama da kai tausayin na ƙasa da kai kyauta alheri sada zumunci duka wannan suna cikin kyawawan dabi'u da halayya kuma haka ka zamanto mai aiki nagari a same ka kula da sallah azumi duk wani ayyuka na ibada to yana cikin wahadi ne ma'ana Allah ka shirye da ni ma'ana Allah ka muni dace wajen aikata kyawawan ayyuka kaga wannan ko ana bukata wannan Allah ya ma dacen aikata kyawawan ayyuka kuma ka tabbata akan wannan har zuwa mutuwa na hudu wajburni Allah ka wadata ni shine wajburni ma'ana Allah ka wadata ni bi ma'ana ignini ya Allah ka wadata ni ka bani abin da zan wadata da shi ka wadata ni a rayuwa kamar rufin asiri shine wajburni Allah kamar rufin asiri ka wadata ni wa afini Allah ka bani lafiya ka tsare ni daga dukkan bala'i da sharri shine afini ma'ana Allah ya baka lafiya da zaman lafiya da kariya daga dukkan cututtuka na zahiri da batini da dukkan sharri da bala'i duka ya shiga cikin wa afini ma'ana Allah kamar garkuwa da tsari daga dukkan bala'o'i na zahiri da batini shine wa afini ka bani lafiya a gangan jikina warzuquni Allah ka arzuta ni nan arziki ba ana nin kudi ba ilimi arziki ne bautar Allah arziki ne Allah ya baka dukiya ta halal arziki ne Allah ya baka mace ta gari arziki ne Allah ya baki miji na gari arziki ne Allah ya baka ɗa na gari arziki ne ko iya ta gari ko Allah ya baki iya ko ɗa na gari arziki ne Allah ya baka abokan zama nagari arziki ne aboki nagari shi ma arziki ne makoci nagari arziki ne imani arziki ne to kace Allah ka arzuta ni ma'ana duk wani abu na falala da gare ka Allah ka bani na karshe kace warfa'ani Allah kuma ka daukaka ni bid dunya wal akhirah ka daukaka ni a duniya da lahira a duniya in zamanto ina cikin madaukaka ba kaskantattu ba kuma a lahira ma Allah in zamanto cikin madaukaka ba kaskantattu ba kenan ka ɗaukaka ni ta hanya ilimi mai amfani da kuma aiki na gari saboda ba na samun ɗaukaka ne a duniya da lahira ta hanyar ilimi da kuma aiki na gari to kana roƙon Allah ya baka ilimi mai amfani da kuma aiki na gari saboda da wannan ne ake samu daukaka duniya da lahira to wannan sune abubuwa guda bakwai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake roƙa yayin da yayi zama a tsakanin sujjada guda biyu da haka mun ma yi mai kokari mun ga karanta wannan addu'a insha Allah anan zamu tsaya sati na gaba muka zo zamu tashi du'a wa sujudu tilawa mata abin da muka faɗa ne daidai Allah ya sa mu tare da lada kuskure da tantaban harshe Allah subhanahu wataala ya fi mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.